This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Litinin 1 ga watan Yuli shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfila da kanin labarai.
To, Hawa Jalil Hadi, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sabunta alƙawarin da ya ce babu wani abu a madadin nasara. Rundunar sojan Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami guda ɗaya da gabar tekun gabashin ƙasar. Daga nan kuma za a ji cewa kungiyar 'yan tawayen M23 ta sake kwace wani gari a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, yayin da 'yan tawayen suka ƙara samun galaba.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin na yanzu za ku ji mu da wata tattaunawa game da harin nan na ranar Asabar, inda waɗansu mata uku da suka hada da mai goyo ɗaya suka kai hare-haren ƙunar baƙin wake a jihar Borno, da suka yi sanadiyar mutuwar mutane 18, sama da 30 kuma suka ji rauni.
Dalilai da yake sa mata su shiga hali su je su hallaka mutane kamar yadda muka gani ya faru a kwanakin nan. Na farko,
muna kuma tafi da tattaunawa da wani mai fafutukar kare haƙƙin ɗan adam a Jamhuriyar Nijar, dangane da takon saƙar da ke tsakanin ƙasar ta Nijar da Jamhuriyar Benin.
To, wannan takaddama tsakanin ƙasar Nijar da Jamhuriyar Benin bai dace ba abin da ake yi.
Za a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Kamar yadda aka saba a duk ranar Litinin, yau ma muna tafi da shirin Cike da Gaskiya tare da Sarfila Hashim Gumel. Amma duk sai bayan Sarfilan ya karanto mana kashin farko na labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Jiya Lahadi, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sabunta alƙawarin da ya ce babu wani abu a madadin nasara. Yana mai shaida majalisar ministocinsa cewa Isra'ila za ta ci gaba da yaƙin da take da ƙungiyar Hamas a Gaza har sai an fatattaki 'yan ta'addan tare da ƙwato waɗanda aka yi garkuwa da su 120, dukkaninsu waɗanda suke raye da waɗanda suka mutu. Ya ce yaƙin na kusan watanni 10 zai ci gaba har sai sun cimma dukkan burinsu, ciki har da ganin cewa Hamas ba ta da wata barazana ga Isra'ila. Netanyahu ya ƙara cewa kowa ya san gaskiya, Hamas ita ce kaɗai cikas ga 'yantar da mutanen da ake garkuwa da su a madadin ɗaruruwan Falastina da Isra'ila ta kama. Sai dai bisa ga dukkan alamu, babu wani sauyi a tattauna tsagaita wuta da Isra'ila ta yi, inda Isra'ila ta yi kira da a dakatar da faɗa da musayar fursunoni na tsawon watanni 6, yayin da Hamas ta buƙaci dakatar da faɗan na dindindin, sannan Isra'ila ta janye sojojinta. Rundunar sojan Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ta harba aƙalla makami mai linzami guda ɗaya da gabar tekun gabashin ƙasar, kwana guda bayan da Koriya ta Arewa ta sha alwashin ɗaukar matakin kai hari da wuce gona da iri kan wani sabon atisayen sojojin Amurka da suke da Koriya da kuma Japan. Hafsan hafsoshin sojojin Koriya ta Kudu sun ce an harba makamin daga kudu maso gabashin Koriya ta Arewa da ƙarfe 5:05 na safiyar yau Litinin. Ya ce an gano wani ƙarin makami mai linzami da ba a tantance ba bayan mintuna 10. An yanke shawarar watakila makamai biyu guda biyu ne aka harba. Ƙaddamar da shirin ya zo ne kwanaki biyu bayan da Koriya ta Kudu da Amurka da Japan suka kawo ƙarshen atisayen haɗin gwiwa na Freedom Age, wanda ya haɗa da wani jirgin saman Amurka da kuma na'urar lalata jiragen yaƙi da jirage masu saukar ungulu daga ƙasashe uku. Ƙungiyar 'yan tawayen M23 ta sake kwace wani gari a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, yayin da 'yan tawayen suka ƙara samun galaba, kamar yadda majiyoyi suka shaida a kamfanin dillancin labaran Faransa a jiya Lahadi. Kinshasa ta zargi Rwanda da mara ƙungiyar 'yan tawayen M23 da tutsi ke jagoranta baya, waɗanda suka kwace yankunan gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a ci gaba da kai farmaki da aka ƙaddamar a shekarar 2021. Abin da Kigali ta musanta. A jiya Lahadi, ƙungiyar M23 ta koma garin Kirumba da ke lardin Kivu ta Arewa, wanda ke fama da tashe-tashen hankula tun shekarar 2021 lokacin da kungiyar ta koma yakin neman zabe a yankin. Kirumba shine birni mafi girma a kudancin yankin Lubero, inda kungiyar ke ci gaba kuma babbar cibiyar kasuwanci ce da ke da mazauna sama da 120,000.
An jima kadan Sir Philip zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Yanzu kuma sai batun tsaro. Inda a ranar Asabar ne waɗansu mata uku da suka hada da mai goyo guda suka kai har-haren kunar bakin wake a jihar Borno da suka yi sanadiyar mutuwar mutane 18 sama da 30 kuma suka ji rauni. A hirarta da Alheri Grace Baudu, Helen Bako wata da ta shafe kusan shekaru 25 tana aikin kare hakokin al'umma da suka hada da lafiya da jin dadin su musamman mata da kananan yara a jihar California ta nan Amurka. Ta bayyana abin da ke sa mata kai har-haren na kunar bakin wake.
Wannan abin da ya faru a gida a ran sati abun tausayi ne, abun sha. A ga mace wanda tana rike da yaronta da ta haifa, kai ta tashi ta ce za ta je ta kai shi kanta da yaro da sauran mutane. Ai, akwai dalili. Mun san cewa mata suna kaunin yaransu, kuma mun san cewa yawanci mata fa ba su cika son su shiga cikin irin halin haka ba, amma akwai dalilai da yake sa mata su shiga hali su je su hallaka mutane kamar yadda muka gani ya faru a kwanakin nan. Na farko, in an samu kungiya kamar terrorist group da suka kama mace, ko ba terrorist group ba amma mutanen da suke da mugunta, za su yi kokari su tsoratar da mace. To the point yanda za su ce mata, kin gani in ba ki yi haka ba ga abin da zai faru da iyalinki. Tsoro shine na farko. Sukan sa tsoro sosai a cikin mace, akan tilasta su ne ba wai suna so su aikata wannan mugunta ba. Sannan na biyu, abin da yakan sa mata su shiga cikin irin wannan hali shine wani lokaci fa a society yadda muke zama, in kaman an samu mata ko ba mata ba, yara ma, in an samu mata wanda society ba su kula da su ba, mutane kaman terrorist zo su dauke su, za su yi musu zakin baki, su nuna musu kai muna son ki, gashi fa ba kula da ke ko a gida ko kuwa in mace ta samu kanta a cikin ko wani irin aure da ba a kula da ita ba, za ki gani wayannan siyan ta'adda za su dinga gaya mata maganganu mai zaki, su ce mata suna kula da su ne suka fi son ta, suna kula da ita kamin ki sani masin ta rinjaye, an rinjaye ta. Kuma za su nuna alamun suna son ta, bukatu da da'a kila ba a biya mata, su dinga biyan bukatun ta. To in kin gani mace da ta saba da wannan, ta kuma an rude ta ana son ta, psychologically za ta yadda cewa lalle mutane nan da gaske suke son ta. To idan kin ga mutum da yake son ki kam, ya nuna miki kauna, in ya ce ki je ki abu kaza, ai dole ne ki domin ki nuna ma mutumin nan kai kina kaunarsa. Sannan na uku shine, wani lokaci akan yi alkawali cewa fa in sun aikata wannan a gaba ko kuwa in sun mutu za su je su samu lada, ana musu alkawalin wato rayuwa na gaba bayan mutuwansu za su je su samu jin daɗi, a ruɗe su a gaya musu ga abin da zai faru da su. So tsoro da kuma ruɗi akan psychologically akan suna son su, kuma kararrake irin cewa in sun kashe mutane za su samu duniya da suka samu kansu, ko kuwa bayan mutum ya mutu akwai lada da za ka samu. To ke dai wayannan su ne irin abubuwa da yake sa mata su shiga wannan hali.
Helen Bako kenan a hirarta da Alheri Grace Abdu. sai ku kasance tare da alherin a ranar Lahadi a shirin kallabi domin jin yadda za a iya tantance waɗanda ke shirin kai irin waɗannan harare da kuma abin da hukumomi da ɗaiɗaikun jama'a za su iya yi domin shawo kan wannan lamari. Ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
Masu kada ƙuri'a a Faransa sun tunzura 'yan adawar ƙasar zuwa gagarumin murnin jaye a zaben 'yan majalisar dokoki zagaye na farko tare da jefa ƙasar cikin rashin tabbas na siyasa. Hakan ya zo bisa hasashen zaben. Shugaban Faransa Emmanuel Macron, wanda ya kira zaben bazata makonni uku da suka wuce, ya buƙaci masu kada ƙuri'a da su gujewa zaben masu ra'ayin mazinjiya. Hasashen da hukumomin zaben suka yi na nuni da cewa taron na ƙasa na da kyakkyawar dama ta samun rinjaye a majalisar wakilai a karan farko, inda aka kiyasta kashi 1-3 na ƙuri'un zagayen farko. Wannan ya kusan ninka kashi 18 cikin 100 a zagayen farko a shekarar 2022. 'Yan sandan Turkiyya sun tsare akalla masu zanga-zanga 15 a birnin Istanbul jiya Lahadi saboda halarta hamsashen zanga-zangar masu neman jinsi ɗaya. Bayan da suka gudanar da bincike kan tituna bayan da mahalarta taron suka tsere, in ji wani shaida na Reuters. 'Yan sanda sun ƙi cewa komai. Ofishin gwamnan Istanbul ya faɗa da safiyar Lahadi cewa ba za a ba da izinin yin taron masu neman jinsi ɗaya ba. 'Yan sandan Turkiyya sun tare tsakiyar birnin Istanbul don hana gudanar da tattakin tare da rufe tashoshin jiragen sama da kuma hana zirga-zirga a manyan tituna. Jam'iyyar AK Party mai tushe ta Musulunci ta shugaba Recep Tayyip Erdogan ta tsaurara maganganunta kan al'ummomi masu neman jinsinsu a cikin shekaru 10 da suka gabata, tare da hana duk wani taro da ya shafi hakan tun 2015 saboda dalilai na tsaro. Daga ƙarshe, Pakistan ta faɗa jiya Lahadi cewa tattaunawa da asusun bada lamuni na duniya don tabbatar da sabon shirin lamuni na biliyoyin daloli na tafiya yadda ya kamata, kuma shirin yana kan turba. Ministan kuɗi Muhammad Arugzeb ya tabbatar da hakan yayin wani taron manema labarai cewa Islamabad na tattauna kan shirin bada lamuni na shekaru 3, wanda aka kiyasta akan dala biliyan 6-8 don kaucewa faɗa wani hali. Ya bayyana cewa gwamnati na bin tsarin lamuni don ɗorewa tattalin arzikin ƙasa da na kuɗaɗen waje da ƙara yawan kuɗaɗen ƙasashen waje da kuma janyo hankulan masu zuba jari kai tsaye zuwa Pakistan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da yanzu kuma sai batun takon saka da ke ci gaba da zuwa tsakanin jamhuriyar Niger da ta Benin, lamarin da ke haifar da cikas kan al'amura da dama tsakanin ƙasashen biyu. Akan haka ne na ji ta bakin Dr. Wadana Fiyo, dan fafutukar kare haƙƙin bil'adama a ƙasar ta Niger, kan yadda yake kallon wannan takaddama tsakanin ƙasashen biyu.
To, wannan takaddama tsakanin ƙasar Niger da jamhuriyar Benin, mu a matsayinmu na 'yan kare haƙƙin ɗan adam da gwagwarmaya a nan ƙasar mu ta Niger, muna ganin bai dace ba abin da ake yi. Menene abin da bai dace ba? Kun ga ƙasashe ne wanda tarihi ya nuna tare suke temple ezir. 'Yan ƙasar Benin suna shigowa ƙasar Niger suna ma'amala, 'yan Niger suna zuwa suna ma'amala, amma yanzu tunda aka wannan juyin mulkin ya kasance tsakanin dangantakanmu da ƙasar Benin, abin sai dai a ce an gode wa Allah. Lalle kam tun lokacin da aka yi juyin mulki, lokacin da ECOWAS ta ce za ta kawo hari, an ga shi shugaban Benin ya rika take-take a kawo hari a ƙasar Niger. To, abu ya huce aka huce wannan hira harin da sauransu. Abin da ya kasance su soza wanda suke da mulki a nan ƙasar Niger sun ce akwai jami'an tsaro na horon shi wanda ke da akwai a ƙasar Benin wanda suna iya shi tarzoma bisa kan ƙasar mu ta Niger, shi yasa suka kawo suka ce a rige iyaka tsakaninmu da ƙasar Benin. Shi kuma an fara harkar mai ya ce a baya yiwuwa a ci gaba in ba iyaka aka buɗe ba. Kun ji inda aka samu miskila tsakanin shugabanni na ƙasar Niger da shugabanni na ƙasar Benin, don saboda ba talakawan Niger bane da talakawan Niger suke da matsala tsakaninsu, a'a shugabanni ne suke matsala tsakanin su.
To duk da ganin duk da cewa wannan matsala tsakanin shugabannin kasar Benin ne da jamhuriyar Niger, ganin cewa duk sanda ake irin wannan takun saka su talakawa su akan su abin yake karewa. Menene kake gani ya kamata a ce gwamnatocin kasashen biyu sun yi domin ganin cewa sun taimaka wa talakawan kasan su an ka karshen wannan takun saka?
Abin da ya kamata wannan shugabanni na Niger da na Benin abin da ya kamata su yi kanta su zamna su yi sulhu tsakanin su saboda su ji tausayin talakawan su, su ji tausayin talakawan Niger, a ji tausayin talakawan Benin wanda su kullum suhuri ne suke. Kuma in kuka diba kuka gani an aka ce kullum sai mun biyo kamar kaya wanda zai zo Niger sai ya biyo ta Lome kana a biyo ta Burkina Faso, kun san nan ma akwai matsalar tsaro. Amma hanya wadda ta yi a kawo kaya ƙasar Niger kuma 'yan Niger su kai kaya wata ƙasa babu wadda ta yi kamar hanyar Benin. Kenan shi ne muke kira cewa shugabannin Niger da shugabannin Benin su sasanta wannan hanyar a buɗe ta saboda su ga darajar talakawansu, su ga wahalar da talakawansu suke shi. Mun gani ɗayan shugabannin ƙasa na Benin sun zo sun tattauna da shugabannin ƙasa na Niger, muna fatan nan da ba daɗewa ba cewa wannan hanya a buɗe ta don a ci gaba da zarga-zarga da suhuri tsakaninmu da ƙasar Benin.
Dakta Wadana Fiyu kenan mai fafutukar kare haƙƙin ɗan adam a jamhuriyar Niger a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho. Masu aro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a duka da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai kawo muku kashi na ƙarshe na ƙorafi kan ofishin mataimaki na musamman kan nakarasu na shugaban Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Wasu daga cikin shugabannin kungiyoyin nakasassu a Najeriya ne suka tunkari wannan shiri domin nuna rashin jin daɗin su ko rashin gamsuwa da ayyukan mataimaki na musamman kan nakasassu na shugaban ƙasar Najeriya. Kamar yadda shirin ya bayyana, su dai masu fama da nakasa sun yi ta fa'itashin ganin an saka su cikin ayyukan gwamnati, wanda hakan ya sa shugaban Najeriya ya naɗa mataimaki na musamman don tabbatar da ana yi da su. Masu korafin musamman shugaban kungiyar nakasassu ta Arewa, Yarima Suleiman Ibrahim, na cewa waɗanda ake naɗawan suna biyan muradin kansu ne kawai, ba sauran mutane masu fama da nakasa ba.
Aka ce ya kamata ce tsarin yadda ake ba mu shugaban kasa shawara akan al'amuran masu bukata na musamman ya zama kaman mu shugabannin masu bukata na musamman. Ya kamata koyaushe a dinga kiran mu ana ta mana cewa ga halin da ake ciki. Domin idan muka zo mu iya gamsar da mutanen da suke da zato kuma suke da kyakkyawan yakina kan irin wayannan office. Ni babban abin da su dame na shi ne ai wasu ministocin da muke da kusanci da su ganin suke kaman koyaushe kushewa abin da ake muke a mu ba mu damu mu bata da kowa ba. Matukar idan za a biya bukatun mutanenmu, mu shugabancin da muke muna shugabanci ne na mutane masu bukata na musamman. Kuma mu so Allah ya dada abin da muke yi, ba wani muke son ya ji daɗi akan abin da muke yi ba. Saboda haka wannan muna tunanin kamar yadda ake tafiya ba mu san ba ma iya kallon mutane mu ce mu ga wata matsala ko mu ce ga wata hanya da zai zama musu wani hanya mai fillewa ne. Kuma ina kalubalantar wayansu kungiyoyi da baki ɗaya kungiyoyin masu bukata na musamman na Najeriya, ban cire muka ko ɗaya ba, ina kalubalantar su a halin da mutane masu bukata na musamman suke fama da shi, musamman wanda suke bara akan titi, musamman wanda suke karatu ba su da aikin yi, musamman wanda suke makaranta ba samu wanda su taimaka musu a halin da za su yi karatu ba. Ina kalubalantar su, na ta cewa wannan shugabancin nasu shugabanci ne marasa inganci, shugabanci ne marasa amfani, shugabanci ne wanda idan da mutane inda sun san yadda ake ake tunanin abubuwan da suke ba daidai ba ba su ga amsa kansu a matsayin shugabanni masu bukata na musamman ba domin lokaci yayi da mutukar bai abinda muke da bukata ba ina son tabbatar muka cewa kuriyoyin mutane masu bukata na musamman nan gaba wallahi tallahi sai mun yi jejjeniya da shugaban kasan da zamu saba kafin a zaben shi bana mantawa tsohon gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ni da kaina na same shi na ga mai cewa halin da masu bukata musamman suke ciki a Najeriya suna so su zo na da dan takara Bola Ahmed Tinubu kafin ma su zabe shi amma amsan da ya bani shine za su duba lokaci yuwar yin hakan amma har aka yi zabe ni da nake ma magana ina deputy director to na company shi Tinubu amma ba mu samu mun zo na shi ba kila shine yasa bai san menene bukatun mu da kuma munfar da ta mama menene munfar masu bukata na musamman ba wannan shine abin da koyaushe muke damuwa da shi kuma ba mu jin dadi a yadda ake tafiya
yasa kuke tunanin shi Muhammad Abba da yake ya san wadannan abubuwan zai tada abubuwan a cimma wasu daga cikin abubuwan da kuke nema
gaskiya ne ya rike ya shiga harkar masu bukata na musamman da dama kuma ya rike wasu komitoci ya rike shugabanci har na jam'iyya na shiya to kuma mutum da ya rike shugabancin jam'iyya na shiya a to yana nufin cewa kwararre ne a cikin wasu al'amura yanzu wanda ya rike shugabanci a cikin tsarin masu bukata na musamman kuma yake mu'amala da su tun kafin ya samu kujera muna mai kyakkyawan zato akan cewa zai abinda ya kamata kuma ni kamar da kika ga muka Muhammad Abba honorable Muhammad Abba ai na mishi kyakkyawan zato kuma matukar idan ba ya fito ya ma mutane cikakken bayani bane to har yanzu ba su gamsu ba kuma a to yana rabon kayan abinci amma abinda na ga mishi shine wannan kayan abincin da ake raba to abu ne mai kyau amma ka tsara wani yanayin da mutum da kai shi zai iya so kayan abincin da shi zai ci da kansa
eh wato ba a ba mutum abinci ya dafa ya kare ba gaba ɗaya shikenan
an wuce wannan yanayin ai me zaka ba mutum kayan abinci kaya ne na bukatun yau da gobe abu ne wanda ake bukatar sa kullum amma idan kai ma mutum wani tanadi wanda ka dauko wani jari ka bashi wanda zai dogara da kanshi babu ruwan shi da kai
tsohon ma'aikacin gwamnati wanda ke fama da nakasa Mr. Fred Manjak shi ma yana takaicinsa ga irin mutanen da ake nadawa waɗanda ya ce ba nakasassu ba ne a gabansu
mai nakasa dai mutum ne na musamman na biyu shi mai nakasa a kullum kamar kwai za a lura da shi amma akwai mataimaka na musamman na shugaban kasa tunda aka kafa su har yanzu na yi ma'amala da wa'ansu su ban yi ma'amala da wa'ansu yayin da aka zaɓe su sai su zama sarakuna na kansu abin da ya kai su can ba shi suke yi ba lokacin ma ba za su san akwai wani wanda yake da nakasa ba sai dai lamarin mura na su da kansu to amma ba za a ce tunda ba sa wannan kar a zaɓe su ba abin da nake so kuma abin da kowane mutum irin nawa yake so shin da aka zaɓi mutumin nan zai sami jaduda zai samu abin da zai nema ta wajen gwamnati abin da zai gyara rayuwansa da rayuwan wa'anda yake kewaye da shi zai samu domin a galibi baya samu.
Abba Isa mai taimaka shugaban Najeriya kan nakasassu ya ce yana yin duk mai yiwa don ganin rayukan masu fama da nakasa sun ci gaba.
Ta takaice me za ka ce wa masu sukar ka cewa kawai kai ka raye kanka kake ba ka kula da sauran mutane ma'ana kai ka tsira yanzu ka samu abin duniya ka manta da sauran yan uwanka
masu wadata. Magana ai ka duba ai wala lazuru ka duba wannan magana ai magana ne kawai haka da cewa ai na manta da mutane ko kuma na yi abu nan ba haka bane ai shi abin da muke din a bude yake a gili yake babu wanda zai ce ba zai rici ina ba kofa na bude yake saboda ni ainihin yanda na ɗauko wannan tafiyan na shugabanci na masu bukata na musamman abu ne wanda yake inda Allah ya ɗora ma shugabanci abu ne wanda yake na wahala ni abin da nake kira da su shine addu'a kujera mun riga mun samu addu'a ake wa shugabanni idan ake shugabanni addu'a zaga cewa Allah ya karba addu'an da zasu sun samu nasara sannan idan akwai wadansu kwarafi ko kuma inda naga za ai shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ba shi kansa da kake gili yana fama da kwarafi ana masa kwarafi so kwarafi ne ba zai hana ni yin abin da ya kamata ba kuma abin da ya kamata nake din mutane suna gani wadansu zasu zage ka wadansu zasu yaba ma so inde kai kin shugaba ne shugabanci din ya gaji hakar sauransu ya abin da nake gani saboda ka ni kira nake da kowa addu'a shine addu'o'insu da suke yi mu lokacin da aka bada wannan mukamin kai kaga yanda mutane suka yi ta congratulate din ya
ba wannan dama mutum ya samu mukami ai a Najeriya abba yi sai ka sani mutum ya samu mukami
shi yasa kake gani to
in ji ana sai mutum murna ne
mutane
abba abba da ga kaurare ana yawanci masu kai murnan nan suna ga kaman mutum ya samu duniya ne yake yasa suke taya shi murna ba wani abu bane
eh haka murna ai ba kade murna ba murna da fatan alheri za mu kai yanzu addu'o'insu da suka yi mun na fatan alheri shi nake gani kuma shi yake kai ni ga nasara ni na san cewa a wata shida da ne nan kulliya ta biya kudin sabulu da mutane da yawa su gaba
mun mai korafi yana iya zuwa kai tsaye ofishinka tsakani da Allah ya faɗi abin da yake so kuma kai masa iya kokari
dan haka shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gina wannan ofishin dan haka yake kiro wannan office din in ji kwarefe-kwarefe mutane sannan kuma in tabbata cewa wannan kudurori na renewal agenda na masu bukata na musamman an aiwatar kuma muna samun goyon baya alhamdulillah
an bayi sa mun gode kwarai in akwai wani abu nan gaba da ya shafi masu bukata na musamman na Najeriya za mu saki su banka
wallahi na ji dadi sosai kofa na bude yake mana na kun tun kamun samu wannan kujerar muna hira da kai kuma ni ina son haka nagode ma yan jarida da aiwatar da ainihin good job abin da taimaka wa masu bukata na musamman da suke nagode sosai
masu sauraro kun da jere ta kaya a gwamnati mai tabbatar da adalci ga yan Najeriya da ke fama da lurin nakasa shirin ciki da gaskiya zai koma gefe saka ido dangane sauyin da zai faru ga wannan rukuni na yan Najeriya da ke matukar bukatar tallafi yanzu amma da Nasira da Melin Kaya da ke taimaka wajen kawo muku wannan shirin ni Sarki Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya
da wannan ne kuma muka zo gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice
Jiya Lahadi, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sabunta alƙawarin da ya ce babu wani abu a madadin nasara. Yana mai shaida majalisar ministocinsa cewa Isra'ila za ta ci gaba da yaƙin da take da ƙungiyar Hamas a Gaza har sai an fatattaki 'yan ta'addan tare da ƙwato waɗanda aka yi garkuwa da su 120. Dukkaninsu waɗanda suke raye da waɗanda suka mutu. Ya ce yaƙin na kusan watanni 10 zai ci gaba har sai sun cimma dukkan burinsu. Ciki har da ganin cewa Hamas ba ta da wata barazana ga Isra'ila. Rundunar sojan Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ta harba akalla makami mai linzami guda ɗaya da gabar tekun gabashin ƙasar. Kwana guda bayan da Koriya ta Arewa ta sha alwashin ɗaukar matakin kai hari da wuce gona da iri kan wani sabon atisayen sojojin Amurka da suka yi da Koriya da kuma Japan. Hafsan hafsoshin sojojin Koriya ta Kudu sun ce an harba makamin daga kudu maso gabashin Koriya ta Arewa da karfe 5:05 na safiyar yau Litinin. Ya ce an gano wani ƙarin makami mai linzami da ba a tantance ba bayan mintuna 10. An yanki shawarar watakila makamai biyu guda biyu ne aka harba. Ƙungiyar 'yan tawayen M23 ta sake kwace wani gari a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Yayin da 'yan tawayen suka ƙara samun galaba kamar yadda majiyoyi suka shaida kamfanin dillancin labaran Faransa a jiya Lahadi. Kinshasa ta zargi Rwanda da mara kungiyar 'yan tawayen M23 da tutsi ke jagoranta baya waɗanda suka kwace yankunan gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a ci gaba da kai farmaki da aka kaddamar a shekarar 2021 abinda Kigali ta musanta.
Sai masu sauraro baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin Sarki Hashim da ya ce ana gabatar da shirin da karanto labaran duniya. Sai kuma Dadi Balawi da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawwa Sharif kuma ka fata alheri daga nan Washington DC. Sai anjima ku.